وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na ranar litinin 17 ga watan rabi'u thani hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma shi yayi daidai da 13 ga watan 4 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila واللفر أبو الأباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 وأنا كمشيني مجلس سمنا نتبئين ما ليك سوى ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه وذلك أن التوسل به حيا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين يسأل أحدهم حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين بيان ابن تيمية يقول أبن ديك حسن شيء أذام نمنزو صلى الله عليه وسلم ينا فاروها دقى صحبين توسلي وتوسلي دقى الدؤر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا يندك suke da wata bukata a gurin Allah suke neman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taimaka da addu'a sukan yi tawassuli da wannan addu'ar tashi sukan je gare shi su neme shi yayi addu'a shi kuma ya ansa bukatar su yayi musu addu'a a lokacin neman shayar da fari ko kuma wata bukata da ta shafi lafiya kamar yanda ya gabata a cikin hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda da kuma hadisin wanda ya zo yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya saukar da ruwan sama da hadisin Uthman ibn Hunayf wanda ya bada labarin makaho da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaka masa da addu'a Allah ya dawo masa da ganinsa yace wali hadha dhakara al-fuqaha fi kutubihim fi al-istisqa ma fa'aluhu duna ma tarakuhu wannan shi yasa malaman fiqh a cikin littattafansu na fiqhu a babin istisqa'i babin sallar shayar da fari sukan faɗi abinda sahabbai suka aikata na neman addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taimaka wajen Allah madaukakin sarki ya yaye musu abinda suke fama da shi na fari wannan shi ne malamai suka faɗa dona ma tarakuhu basu faɗa abinda sahabbai basu yi ba wadhalika anna tawassula bihi hayyan huwa min jinsi mas'alati an yad'u lahu yace saboda tawassuli da shi sallallahu alaihi wa sallama lokacin rayuwarsa yana daga cikin jinsin su zo su tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama su roke shi ya musu addu'a cewa hadha mashru'un wannan kuma abu ne da shari'a ta yadda da shi fa ma zal al muslimuna yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi hayatihi an yad'a lahum muslimi sahabbai basu gushe ba suna roƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin rayuwarsa da cewa ya nema musu ya roka musu Allah wa amma ba'da mautihi yace amma bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama falam yakun as-sahabatu yatlubuna minhu addu'a sahabbai basu kasance suna neman addu'a gurin sa sallallahu alaihi wa sallama bayan ya bar duniya la inda qabrihi wala inda ghairi qabrihi ba sa neman addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama a gaban kabarin sa ko a wani guri ba a gaban kabarin sa ba wato ba sa yin wannan kama yaf'aluhu kathirun minan nasi kama yanda wasu da dama daga cikin mutane bayan tabarbarewar aqida suke yi inda quburus salihina in sun zo ga kaburburan salihai sai su ruka daga hannu suna cewa wannan salihan su ne su biya musu bukatunsu da suke da su yas'alu ahaduhum hajatahu
ɗayan su zaka ji yana roƙon buƙatar sa aw yuqsimu ala Allah bihi, ko kaji yana rantsuwa ga Allah da wannan wali wa nahu zalika, da kwatankwacin ayyuka irin waɗannan. Wa in kana qadru ya fi zalika hikayatun an ba'd almutaakhirina, ko da cewa dai akwai hikayoyi labarurruka da aka ruwaito daga sashin waɗanda suka zo ƴan baya, waɗanda aka riƙa ruwaitowa cewa suna aikata irin wannan, ko da kuwa malami ne aka ruwaito cewa ya je ga kabarin wani yana roƙon wannan da ke kwance cikin kabari, ko yana tawassuli da wannan da yake cikin kabari, babu shakka wannan ba hujja bace abu ne da ya saba wa aikin magabata, ya saba wa aikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama. Akwai hikayoyi da zaka yi ta cin karo da su a cikin littattafai na tarajum, wato labarurruka na wasu malamai da suka zo ƴan baya-baya, waɗanda sun kasance a wannan babi na aqida sukan kauce tafarkin magabata na ƙwarai sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su. Malam yace bal talabu du'a'i mashru'un min kulli mu'minin li kulli mu'minin, neman addu'a abu ne da shari'a ta yadda da shi daga kowane mumini ga kowane mumini, ma'ana kowane mumini na iya roƙon dan uwansa ya taimaka masa da addu'a, wannan shari'a ya taimaka masa da addu'a, wannan shari'a ta yadda da shi. Hatta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li umar lamma sta'zanahu fil umrati, har manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa umar yayin da sayyidina umar ya nemi iznin sa zai je umara, la tansana ya akhi min du'aika, dan uwa kada ka manta muti a addu'arka, in sahha al hadith, in hadisin ya inganta, wannan to gaciya ce da take nuna maka hadisin akwai magana akan sa. Domin riwayar Asim ibn Ubaidillah ce, Asim ibn Ubaidillah ke rawaito wannan hadisi daga Salim dan Abdullahi dan Umar, shi kuma daga Abdullahi dan Umar, shi kuma daga Umar dan Khattab. Asim ibn Ubaidillah malamai sun raunana shi, saboda haka hadisin mai rauni ne, shi kadai ya kadaita da ruwaito wannan hadisi, bai samu wani ya goya masa baya ba, shi kuma yana da matsala a gurin malaman hadisi, don haka malaman hadisi sun raunana wannan hadisi, la tansana ya akhi min du'aika. Shi yasa wato Ibn Taymiyyah yayi wannan kandakarki, yace in sahha al hadisi, dan ya sa maka kaikayi a zuciya. A baya ya ambace shi amma bai yi wannan togaciyar ba. Wa hatta amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa hatta amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yutlaba min uwais al-qarni an yastaghfira lit-talib wa in kana at-talib afdala min uwais bikathir, dan a nuna maka shar'ancin kana iya neman taimako ta addu'a wurin dan uwanka mumini. Wannan ta sa ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a nemi addu'ar Uwaisul Qarni, Uwais ibn Amir al-Qarni al-Yamani, daya ne daga cikin tabi'ai, bal sayyidu tabi'in fi zamanihi, daga cikin shugabannin tabi'ai a zamanin sa. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi umarni ga duk wanda ya hadu da Uwaisu ya neme shi da yayi masa addu'a Allah ya gafarta masa. Sayyidina Umar ya kasance yana duk sanda aka ce ga jama'a, tawagar jama'a sun zo daga Yaman, yakan tambaye su a cikin ku akwai Uwaisul Qarni, ce da shi a'a. Har dai wata rana wata tawaga ta zo daga Yaman ya tambaye su a cikin ku akwai Uwaisul Qarni, suka ce a'a, amma wani daga cikin danginsa dan baffansa yace shi ya san shi, yace to in ka je ka ce da su, ka ce da shi. Umar yana san ganin sa, saboda haka da ya koma ya gaya masa cewa Umar yana son ganinsa. A wasu ruwayoyin suna cewa shi wannan ɗan amman nasa yakan yawaita tsokanarsa da ci masa fuska, yana nuna cewa wani mutumin banza ne mara ma'ana a rayuwa. To sai da ya zo sai ya ji Sayyidina Umar yana son ganinsa, ya ce ka san, ya ce ni na san shi amma wani shashashen mutum ne mara ma'ana. Ya ce a'a, na ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai zo muku daga Yaman sunan shi Uwaisul Qarni, ya kasance yana da albarat, ya roƙi Allah ya yi masa wannan albarat, Ubangiji ya karɓi addu'ar sai ya yi masa, sai wani guri kwatankwacin dirhami kadai shine wannan albarat din ya ci gaba da wanzuwa. Yace to idan kun ganshi ya kasance mutum barran biwalidatihi, mai yi wa mahaifiyarsa biyayya ne, idan kun ganshi ku nemi yayi muku addu'a Allah ya gafarta muku. Ya gaya masa haka shine daga nan wannan mutum ya san matsayin shi uwai shi, yace to amirul mu'minin yana neman ka, yace sam'an wa ta'a. Da yazo sayyidina Umar ya tambaye shi kai ne uwar sulqarni, yace eh, yace kai ne wanda da kake da albarak amma ubangiji ya kwaranye maka ya baka lafiya, ya zama babu abin da ya saura a jikinka na albarak sai kwatankwacin dirhami, yace eh, kana da mahaifiya? Yace eh. To shi ne a wannan lokaci na wuce to ka nema min gafara. Yace ya misluka astaghfiru lahu, misluka astaghfiru Allahu lahu, astaghfiru Allah lahu, kamar ka zan nema wa gafara. Wato yana ganin cewa sayyidina Umar a falala a daraja ya fi shi, tunda sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama, a cikin ma sahabban yana daga cikin manya, amma gashi yana neman wani tabi'i yayi masa addu'a ta neman gafara. Yace kamar ni misli yastaghfiru li mislika, kamar ni irina ya nema wa irinka gafara. Yace eh, saboda naji manzo sallallahu alaihi wasallama yace kaza 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 kaza, ya gaya masa abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa, shine a lokacin ya nema masa gafara. Yace to ina zaka daga nan? Yace Kufa zai je. Ya tafi Kufa, mutane a hankali a hankali sai suka fara gane shi, shikenan aka rika yin tururuwa, kowa sai ya ce wai su ga ina zo a nema mun gafara, sai ya rika gudu yana ta koyewa, domin baya so ya shahara kansa ya nuna shi wani ne. Kai yanzu a ce wani ya samu irin wannan da kake zato, ai kasuwa ta bude, sai ka aje wani kulli, za ka yi maka kyauta ba ko kullin luka ba. To shine nan Ibn Taymiyyah yake cewa dan a nuna maka halaccin kana iya neman addu'a gurin wani dan uwanka mumini, har ma annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai yayi umarni da a nemi addu'a gurin Uwaisul Qarni, an yastaghfira lit-talibi, ya gafarta ma mai neman addu'ar, wa in kana at-talibu afdala min Uwais bi kaseer, koda ko mai neman ayi masa addu'ar yana da fifiko akan shi Uwaisu din da tazara mai yawa, kamar sayyidina Umar fifikonsa da yake da shi, falalansa da yake da shi, babu shakka tazara ce mai yawa tsakaninsa da Uwais ibn Amir al-Qarni. Amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato a nemi addu'a a wajensa, wannan kaga shi yake nuna halaccin al-fadil yana iya neman addu'a gurin al-mafdul, ba sharadi bane sai wanda za a nemi addu'a gurin sa sai wanda yafi kowa, a'a wanda ma kake ganin kafin shi a zahiri, kake ganin sakacin sa ta wasu abubuwa, kana iya neman yayi maka addu'a. Wa qad qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi, fil hadith sahih, idza sami'tum al mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya marratan sallallahu alayhi ashran thumma sallallahu alayhi al wasila فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. ما لن يتيكم حقيقة ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم يا فداء تكين حديثي سيهي وأن بخاري ومسلم سورة توشي منذ صلى الله عليه وسلم يتي إذن كنجك ميكرا سلا ينا كرا سلا فقولوا مثل ما يقولوا, ku rika fadar kwacin-kwacin irin abin da yake fada, sun masallu alayya, sannan ku yi min salati bayan ya gama. Fa innahu man salla alayya marratan, domin yadda al'amarin yake duk wanda ya min salati sau daya, sallallahu alayhi ashran, ubangiji zai masa salati goma. Sun masallu Allah li alwasila, sannan ku ne ku roka min wannan matsayi na wasila. Fa innaha darajatun fil janna, domin wannan wasila din wani matsayi ne cikin aljanna. La tambage illa li abdin min ibadillah, da bata dace ga kowa ba sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah. Wa arju an akuna ana zalika al-abd, ina fatan in zanni ne wannan bawa. Fa man sa'ala Allahu li al-wasila, wanda duk ya roki Allah ya bani wannan matsayi na wasila, hallat alayhi shafa'ati yawm al-qiyama, ceytona ya tabbata gare shi ranar gobe kiyama. Annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallama ya nemi al-ummata da su yi masa salati. Salatin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a ce gare shi, addu'a ce muke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya kara masa daraja, ya kara masa daukaka, ya bashi wannan matsayi na wasila. Kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewarsa mafificin halitta gaba daya, amma ya nemi al'umma sada su yi masa salati, ma'ana su yi masa addu'a, duk da cewa wannan nema da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gabatar da cewa a yi masa addu'a da ya yi ga al'ummarsa ba gabatarwa ba ce, ba nema ne na bukata ba, wannan nema ne ne ya taimaka wa al'ummarsa, domin duk sanda kai masa sau ɗayan kai kuma Allah zai maka sau goma, sannan idan ka roƙa masa wasila kai kuma ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbata gare ka. Kaga ashe da ya ce da kai ka yi masa salati ba wai dan buƙatarsa kawai ya nemi ka yi masa ba, kai ma dan amfanuwarka, idan ka yi Ubangiji zai baka gwaggwaɓar lada akan wannan, idan ka roƙa masa wasila Ubangiji kuma zai halatta, wato zai tabbatar da ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam gare ka ranar gobe kiyama. Shi yasa malam yace ma anna talabahu min ummatihi du'a laysa huwa talaba hajatin min al-makhluqi, tare da cewa neman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga al'ummarsa su yi masa addu'a ba neman bukata bane gurin wani mahaluki. Kada a dauka manzo sallallahu alaihi wasallam yana neman wata bukata ce a gurin wani mahaluki, a gurinka ko a gurina ko a gurin su, a'a, bal huwa ta'limun li ummatihi ma yantafi'una bihi fi dinihim, bal abinda yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace kai masa salati ko ka roka masa wasila domin koyarwa ce wannan ga al'ummarsa, koyar da su abinda zai amfane su, za su amfana da shi a addininsu. Wa bi sababi zalika ta'limi wal amali bima allamahum yu'azzimu Allahu ajrahum, saboda wannan koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi wa al'ummarsa, wal amalu bima allamahum, da kuma aiki da al'ummarsa za su yi da abinda ya koya musu, da wannan ne Allah shi kuma zai girmama ladan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan Annabi ya koyar da kai ko ya koyar da al'ummarsa wani aiki na ibada, sun yi aiki da wannan ibadar, to kuma Allah madaukakin sarki zai bashi ladan dukkan wani wanda ya aiki da wannan koyarwar ta shi. Haka babu wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da mai aiki zai yi aiki da ita face Ubangiji ya kai kamashin lada zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan. Haka duba adadin al'umma tun daga lokacin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa nade kasa, waɗanda za su yi aiki da musulunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ka duba yawan su kuma ka duba yawan ibadun da za su yi, sai ka kuma kiyasta wani irin lada ne Ubangiji zai kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna idza sallaya alaihi marratan, mu idan muka yi wa Annabi salati sau daya, sallallahu alaihi wa sallam, Ubangiji zai mana goma. Wa idza sa'alna lahu sa'alna Allah lahu alwasilata, idan kuma muka roka masa wasila, wannan matsayi na wasila, hallat alaina shafa'atuhu yawm alqiyama, kitan sa kuma zai tabbata gare mu ranar gobe kiyama. Wa kullu thawabin yahsulu lana ala a'malina falahu mithlu ajrina min ghairi an yanqusa min ajrina shay'un, dukkan wani lada da za mu samu a karkashin ayyukanmu, falahu, to shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama yana da mithlu ajrina, kwatankwacin ladanmu, duk aikin da zaka yi Ubangiji ya baka lada akan wannan aiki, to manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da kwatankwacin wannan ladan da ka samu, min ghairi an yanqusa min ajrina shay'un, ba tare da wani abu daga cikin ladanmu ya tawaye ba, ba wai daga cikin naka kasan ne za a iba a bawa manzo sallallahu alaihi wasallama, naka kasan yana nan cikakke na manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma yana nan cikakke. Fa innahu sallallahu alaihi wasallama qala, domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa zalika min ujurihim shay'an, wanda duk yayi kira zuwa ga shari'a yana da lada, kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi akan wannan kiran, min ghairi an yanqusa zalika min ujurihim shay'an, ba tare da hakan ya tauye wani abu daga cikin ladansu ba. Manzo sallallahu alaihi wasallama shine khairu man da'a fi hadhihi al-umma, duk wani wanda ya shiryu a cikin wannan al'umma, to a dalilin manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiryu, saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama yana da ladan abinda wannan mutum zai samu na ayyukan lada har alkiyama ta tashi. Wa huwa alladhi da'a ummatahu ila kulli khairin, manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya kira al'ummata zuwa ga dukkan wani abu na alkhairi. wa kullu khairin ta'maluhu ummatuhu lahu mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an, duk kuma wani aiki wanda al'ummar sa za su yi, to yana da kwatankwacin ladan wannan al'umma ba tare da hakan ya tauye wani abu daga cikin ladansu ba. Wali haza, to a dalilin haka ne, saboda wannan dalili ne, lam yakuni sahabatu was salafu yuhduna ilayhi thawaba a'malihim wala yahudduna anhu wala yatafakkaruna wala yaqra'una al-qur'ana wa yuhduna lahu لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. تبو دهك نيسا حبي دمغ باتانك وليه بس كسن شي سنا يوى النبي صلى الله عليه وسلم كوتلا دن أيوكا صبا. باب ونسهابي da aka ce ya yi sallah ya ce Allah ka kai wa annabi ladan sallan nan tawa, ko ya yi azumi ya ce Allah ka kai wa annabi ladan azumin nan nawa, ko ya je hajji, ko ya yi sadaka ya ce Allah ka kai wa annabi ladan wannan aiki nawa. Ba a samu magabata, sahabbai da magabata suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan kyauta ba. Wala yahujjuna anhu, ba sa yin hajji, ba sa hajji a madadinsa. Wala yatasaddaquna, ba sa sadaka a madadinsa. ولا يقرؤون القرآن باسا كراتون قرآن ويهدون له سيمة كوتلادا سبود مي لأن كل ما يعمله المسلمون سبود دك وانا ايكي دا مسلمين سكي لإبادة من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة صلى أزمي حج صدقة كراتون قرآن له صلى الله عليه وسلم مثل أجوره. Annabi na samun kwatankwacin ladan da suka samu, don haka kaga ba buƙatar sai ka ce Allah ka kai ladan ga annabi. Idan ka yi karatu, ka gama, ka ajiye alƙur'ani, to Ubangiji ya baka ladan abinda zai ba, kuma ya ba wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin abinda ya baka. In mahajjaci ya je ya haji, in mai sadaka ya yi sadaka, in mai zakka ya yi zakka, in mai ko menene za ka yi na aikin ibada, da zarar Ubangiji ya baka lada, to kuma za a ware kwamashi na manzo sallallahu alaihi wasallama a ajiye nashi. Kaga ashe ba buƙatar sai mun ce ga kyauta. Bari mana, me kake ci na baka na zuba? Bi khilafil walidaini, sabanin iyaye. Falaysa kullu ma amilahu almuslimu min alkhairi yakunu liwalidayhi mithlu ajrihi. Ba duk abin da musulmi ya aikata na alkhairi bane iyayensa za su samu kwatankwacin wannan ladan. Wali hadha yuhdath thawabu liwalidayhi ko yuhdath thawaba liwalidayhi wa ghayrihima, saboda haka musulmi yakan yi kyautar ladansa, ladan aikinsa ga iyayensa ko wasu iyayensa, malamansa ko danginsa. Wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kanta. Ayyukan da mutum zai yi na ibada, shin idan ya yi yana iya kyauta da ladan wannan aiki zuwa ga wani ɗan uwansa musulmi, ko kuwa a'a in ya yi aikin nan aikinsa ne shi kadai zai mora? Babu shakka akwai mahallul ittifaki a cikin matsala ɗin. Akwai inda malamai duk suka yi ittifaki, sun yi ittifaki akan abin da ya shafi addu'a, sun yi ittifaki akan cewa musulmi na iya yi wa ɗan uwansa musulmi addu'a, wanda ya rasu a yi masa addu'a, Allah ya gafarta masa, wannan du'an yi ittifaki. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kaga anan addu'a ce ta waɗanda suka zo bayan magabata, su riƙa yi musu addu'a, ya Ubangiji ka gafarta ma waɗanda suka gabace mu, suka riga mu shiga wannan addini. Kaga anan Ubangiji ya yabi mu'minai masu yi wa magabatansu addu'a. Ashe kenan kana iya yi wa wani wanda ya gabace ka ya rasu addu'a. Ita kanta sallar jana'iza ai addu'a ce, shi yasa ba ta da ruku'u, ba ta da sujjada, saboda ita tsantsar addu'a ce. An fahimta ku? Shi yasa ba a ruku'u, ba a sujjada a cikin sallar jana'iza, ba a cewa raka'a ta ɗaya, ta biyu, ta uku, saboda ita addu'a ce tsuratta. Musulmi duka sun yi ittifaki akan wannan, saboda ka wannan mahallin ittifaki ne, aiki naka ne, amma kuma zai amfani wanda kai dan shi shine mamacin da kai wa addu'a, wannan mahallin ittifaki. Haka nan sun yi ittifaki akan cewa abinda duk mamaci ya zan shine sababinsa, shine dalilin faruwar abu, na ayyukan lada to zai ci gaba da samun kamashin wannan aikin. Mutumin da yayi dalilin ko ya taimaka cikin ginin masallaci matukar da ibada ana zautawa Allah a wannan guri zai ci gaba da samun kamashin ko da yar. Mutumin da ya gina rijiya ya bar ta fi sabilillah ana shan ruwan cikin ta za a ci gaba da bashi ladan wannan aiki da yayi matukar dai wannan rijiya tana ban kasa kuma ana amfana da ruwanta. Haka nan mutumin da zai gyara misali titi ya zuba kwalta ya yi aiki mai kyau fi sabilillah idan musulmi su ji daɗin wucewa wannan duk yana daga cikin ayyuka. Kusan sahabbai waɗanda suke da wadata ya ka samu sahabin da bai bar wakati ba wanda al-awqaf wasu ayyuka ne da mutum zai yi ya ajiye don musulmi su ci gaba da moriyarsu ba tare da an bar wa magada sun gada ba. Wannan duk an yarda cewa ladan zai ci gaba da bin mutum. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idan mutum dan adam ya mutu duk aikin sa ya yanke sai abu uku, sadaka da yayi wacce take mai gudana shine kamar wakati, aw ilmin yuntafa bihi ko ya bar ilimin da ake amfanuwa da shi ya karantar karatun nan nashi ya ci gaba da yaduwa cikin al'umma aka ci gaba da morar wannan karatun ko ya mutu wannan kamashin ba zai yanke ba matukar karatun nan yana nan ana aiki da shi ko ya rubuta littafin ya yadu ake ta karantawa irin littafin su Ibn Taymiyyah din nan sauran malamai da suka bar mana muke karanta muna amfana muna sanin addinin mu ta karkashin su za a ci gaba da yin aika musu wannan ladan su ba zai yanke ba matukar wannan ilimin na nan na yawo cikin al'umma tana amfanuwa da shi. Haka nan mutumin da zai bar ɗa na kwarai yana masa addu'a, saboda haka wannan addu'a ta wannan yaro za ta ci gaba da amfanar shi mahaifinsa. Da annal walada kasbu abihi ko min kasbi abihi, ɗa kamar aikin ubansa ne, tsoruta ubansa ne, saboda haka kamar wani abu ne wanda shi yayi da kansa zai ci gaba da samun ladansa. Wannan ma mahallin ittifaqi, babu wani wanda yake ja akan wannan. Mahallu al-khilaf ayyuka na ibada na jiki, yawa akwai batun sadaka al-a'mal al-ta'abbudiyya al-maliyya, ka dau dukiya kai sadaka sai Allah ya ba gashi kai sadaka dan wane ya amfana da ladan. Wannan ma malamai sun yarda da wannan aiki ne na ibada amma na dukiya ba na jiki ba, ba na gangar jiki ba. To inda suke sabani shine aiki na gangar jiki kamar hajji, kamar azumi, kamar sallah, kamar karatun Qur'ani, duk wannan ayyuka ne da za ka yi a karan kanka da gangar jikinka. To shin wannan shi ma za ka iya kyauta da ladan wannan aikin da ka yi zuwa ga wani wanda ka buƙaci ka bashi ladan cikin mamata? Wato ka yi sallah, bayan ka yi sallah ka salamci, sai to ya Ubangiji ladan da za ka bani na wannan sallah na yi kyautarsa ga wani. Ko ya karatun Qur'ani, bayan ya gama karatun Qur'ani sai ladan da za ka yi bani ya Ubangiji akan karatun nan na yi sadakar sagawa ne. To wannan shi ne malamai suka yi saɓani. Abin da ya shafi hajji akwai saɓani a kanta, amma ba mu yawa ba saboda nassi ya zo a kai cewa kamar hadisin Shubruma ya ji shi yana cewa labbaika Allahumma an shubruma labbaika shubruma labbaika Allahumma an shubruma, yace wai shubruma, yace wani dan kwana ne da ya mutu nake masa haji, yace to kai hajjin kai, yace a yace hujja an nafsika thumma an shubruma, yi wa kanka haji sannan kai wa shubruma. Da matar da take da mutumin da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa mahaifinsa ko mace ce take cewa mahaifinta tsoho ne ba zai iya hawan abin hawa haji ba, ba zai iya hawa ko raƙumi ba a tafi da shi aikin hajji saboda tsufa, zan iya yi masa hajji? Yace eh, zaka iya masa hajji ko zaki iya yi masa hajji. To kaga wannan niyaba ce fil hajji. A nan wasu malamai sun yarda za a yi, wasu ba su yarda ba, suna cewa aikin wani, wato wani ba zai ɗauki aikin wani ya yi ba. Wasu kuma wanda suke cewa a yi ɗin suke cewa ba dole ne a samu ikhlasi a cikin aiki, wato mutumin da kawai shi aikinsa a bashi kuɗi ya je ya yi ma wasu hajji, inda kuɗin ya je in babu yana gida, kaga wannan ba dan Allah yake hajjinsa ba, kaga hajjin nashi ma ba ikhlasi, ya za Allah ya karɓi aikin da ba ikhlasi. Amma mutum ne ya yi niyyar hajji yana kwaɗayin ya je hajji amma ba da guzuri, sai ka kira shi bayan wannan niyyar tashi ta riga ta kan kama, yana da ragaba ka san shi yana so ya je hajji, sai ka ji labarin sai ka kira shi kace to wane zaka je hajji, na san baka da guzuri amma akwai wani dan uwana ko a mahaifina ya rasu bai samu yayi hajji ba, kai tunda ka taba yin tafarilla dan Allah dan baka ga guzuri aje ayi masa wannan hajji. Kaga anan akwai niyya kyakkyawa a gurin mutum, ba kudin ne yasa shi ya kirkiri niyyar ba, wanda ba ya da niyya kyakkyawa shi ba maganar hajjin nan fa kudin ne, in babu kudin ba shi maganar hajjin ma babu ita a tare da shi. To suka ce irin wannan su ne zaka ce yayi hajjin bin niyaba, dan dole a samu kyakkyawan niyya a samu ikhlasi, domin babu ikhlasi aiki baya karbuwa. To anan malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin aikin da zaka shige shi da niyyar wani da kuma aikin da zaka shige shi da niyyar taka ta kanka, daga baya bayan aikin ya riga ya kankama sai kai ma wani kyautarsa. To waɗanda suke ganin zaka iya yin aiki kai kyautarsa ga wani suna cewa ba wai ibtida'an bane zaka yi kyauta da aikin sai bayan ka gama shi ya zama naka. Saboda ka in ka zo zaka yi sallah ba zaka ce nawaitu salat an fulan ba, ko nawaitu siyam an fulanin, wannan ba ma zai zo a ranka ba kwata-kwata. Ka zo ka yi azuminka naka ne, ka cancanci ladan, ka mallaki ladan, saboda ka bi dukkan dokoki da ake so a wajen aikin wannan ibadan. Da ka gama sai ka ce to ya Ubangiji, kaga anan ibada ta yi, sai ka ce to ya Ubangiji wannan ladan na yi kyautarsa ga wani. Wasu da dama daga cikin malamai suna ganin in an yi shi da wannan siga ya halatta, wato bayan ka gama ba kafin ka fara ba, ce to bara'i zan yi wa wani sallah ko zan yi wa wani azumi, ce wannan ba zai yi ba domin shi aikinsa ya yanke babu wani aikin da zai yi. Amma bayan ka yi naka ya zama naka, to a lokacin zaka iya kyautar shi ga wannan. An gane ko? Don haka akwai bambanci tsakanin wajen farawa da kuma bayan ka gama a matsayin yana naka. Don haka Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim da har ma irin Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab da wasu da dama daga cikin malamai suna ganin cewa da irin wannan siga mutum zai iya yin aiki, zai iya sallah, zai iya karatun Qur'ani, zai iya azumi bayan ya gama, sai kuma ya ce ya yi kyautar ladan ga wani. Amma ba ibtida'an ba, sun a farkon karo kace dan wane kake azumin nan, to wannan bai inganta ba. Wannan shine ra'ayin Ibn Taymiyyah, shi yasa anan yake ce maka shi manzo Allah baya buƙatar ayi masa wannan, da kai da mai yana da ladan sa, shi ba buƙatar kace zaka bashi ko ka bashi shi ya riga ya samu. An gane ko? Amma kamar iyayenka, wannan ba lalle ne don abinda kai ku samu lada ba. Kai sallar nafila ka gama, ka daga hannu ya Ubangiji na kyautar da wannan lada na wannan nafila ga wani. To Ibn Taymiyyah yana ganin wannan babu komai. An gane ko? Ayat da take cewa Allah laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa, cewa dan adam laysa lahu illa ma sa'a, dan adam ba ya da wani abu sai abin da ya aikata. To anan malamai suka ce allamu dinnan lamul tamlik ce, lamul mulki ce, ai la yamliku al-insan illa sa'ya, dan adam bai mallaki aikin kowa ba sai nashi, aikin ka shine naka, shine mulkin ka. In ka mallaki abu kuma ai kana iya kyauta da kayan ka. An ga babu karo kenan tsakanin wato kawai haka kana zaune wani yana sallah kawai ka rika jin ladan tallaka ne, ba zai yiwu ba. Laysa laka illa ma sa'aita, aikin da kai ne naka, shi wannan nashi ne. Mutum ya fito da kudin sa ya alji wani kirga nashi ne, ba ka da iko ka ce tunda dai ka gani naka ne. Amma kuma yana da dama in ya gama kirga ya ce gashi na baka fi sabilillahi. To suka ce kaga babu cin karo tsakanin wa laysa lil insani illa ma sa'a da kuma shi dan adam din bayan ya mallaki abinsa kuma ya yi kyauta da shi. An gane ku? Saboda haka wanda za a ce ka yi wa wani sadaka, Allah ya bashi ladan, sadakar da kai wannan aikin ka ne, mallakar ka ne, in baka ga dama ba ladan ba zai je gare shi ba, sai ka furta cewa ladan ka yi dan shi, sannan ya cancanta. Kamar yadda dukiyar da take taka ce kai ka tsorace ta, kai ka neme ta, ka wahala a kanta, to mulkin ka ce. ba wani wanda ya isa ya zo ya ce mulkin sa ne haka kawai. Amma kuma kana da dama in ka so ka kirji ka shaki iska ka ce duk abin da ka mallaka gaba ɗaya ka duba wani zai dumi da lafi ka ce ka bashi, wannan kuma dama ka ce ba wanda ya isa ya hana ka. Ashe kaga babu karo tsakanin wannan aya da wannan. Wa ma'lumun mala yace wa ma'lumun anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam muti'un li rabbihi azza wa jalla fi qawlihi ta'ala fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa huwa sallallahu alaihi wa sallam la yarghabu ila ghayri Allah. Wa qad thabata anhu fi sahihi annahu qala yadkhulu fi ummati al-janna 70 alfan bighayri hisab. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون والاسترقاء أن يطلب من أحد أو أن يطلب من أحد أن يرقيه والرقية من نوع الدعاء وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه ورواية من روا في هذا لا يرقون ضعيفة غلط فهذا مما يبين حقيقة أمره بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس ومحمد سيد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. Malam da yana ci gaba da bayanin cewa abinda ya faɗa a baya ko abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na a yi masa salati ba buƙatuwa sa ce ta sa ya nemi ka yi masa salati ba, a saboda kai ma ka amfana da salatin da za ka yi masa kamar yadda yake wannan. To cikin wannan bayanin yake cewa ma'lumun sanannan abu ne anna rasul sallallahu alaihi wasallam muti'un li rabbihi azza wa jalla. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai da'a ne ga Allah ubangijinsa fi qaulihi cikin fadar Allah da yace fa idza faragta fansab, idan ka gama ka kafu wajen ibada, ka kafu wajen neman lahira, idan ka gama duk gwagwarmayar da zaka yi na isar da sako wa ila rabbika farghab, kuma zuwa ga ubangijinka shi kadai sai kai kwadayi. To kaga anan Ubangiji ya umarce shi da cewa ya yi kwaɗayinsa ga Ubangijinsa, ma'ana ya ƙaddamar da buƙatarsa zuwa ga Allah, kada ya ƙaddamar da ita zuwa ga wani ba Allah ba. To idan har Allah ya umarce shi da haka, kaga ba za mu taɓa kawowa a zuciyarmu ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe mu wata buƙata tasa. Don haka yana da buƙatar salatin mu, shi yasa ya ce ku yi min salati. Ubangiji ya ce ya ƙaddamar da buƙatarsa zuwa gare shi ba gare mu ba. Shi kuwa manzo sallallahu alaihi wasallam mai da'a ne, fa huwa sallallahu alaihi wasallam la yarghabu ila ghayri Allah, baya kwadayin wani abu na buƙatuwa zuwa ga wani Allah. Wa qad thabata anhu fi sahihi, kuma ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul Bukhari annahu qala, manzo yace yadkhulu min ummatil jannati 70 alfan bighayri hisab, mutum 70,000 daga cikin al'ummata za su shiga aljanna ba tare da bincike ba. هم الذين لا يسترقون yace sune wadanda ba sa neman ayi musu ruqya, ba sa neman wasu su yi musu, wala yaktauna ba sa lalas, wala yatatayyaruna ba sa camfi da tsuntsaye, wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah kadai suke dogaro. Fa haula'i min ummatihi, wadannan 70,000 da ya fada duk daga cikin al'ummar sa ne. Wa qad madahahum, kuma ya yabe su manzo sallallahu alaihi wasallama ya yaba musu بأنهم لا يسترقون da cewa ba sa neman ba sa roƙon ruqya gurin wani. Walistirqa'u, abinda ake cewa istirqa'u an yatluba min ahadin an yalqiyahu, ka nemi wani ya maka ruqya. Wa ruqyatu min nau'i du'a, ruqya kuma nau'i ne na addu'a. Wa kana huwa sallallahu alaihi wa sallam yarqi nafsuhu wa ghayrihi, annabi yana yi wa kansa, ba ya buƙatar wani ya masa, yana yi wa kansa, yana yi wa waninsa. ولا يطلب من احد ان يرقيه, بايا نيمن وني يي متا شي yake yi wa kansa. To kaga idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo mutane 70,000 cewa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, saboda ba sa neman addu'a gurin wani ta ruqya, ba sa canfi, ba sa kaza, ba sa kaza, kaga min babu auda shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya cancanci wannan matsayin, zama da shi ma ba ya da bukata gurin kowa, don kada ka ji ya ce sallu alayya ka dauka bukatar sace ta sa yake kai min salati. An fahimta? Wannan duk bayani ne Ibn Taymiyyah yake akan waccan gabar. Yace wa riwayatu man rawa, ruwayar wanda ya ruwaito fi hadha, a cikin wannan hadisin, la yarquna, ma'ana ba sa tofi, ba sa tawaida, ba sa ruqya, bayan la yastarquna kuma wa la yarquna. Kalmar la yarquna duk da ta zo a cikin sahih Muslim bata inganta ba, kuskure ne, domin shi kansa annabi yana yi wa kansa ruqya. Kaga ba zai yiwu ba a ce wasu sun samu wannan falala annabi sallallahu alaihi wasallam bai same ta ba, don haka la yarquna bata daga cikin riwayar, kuskure ce, shi yasa Bukhari bai kawo ta ba, Muslim shi ya kawo kalmar la yarquna a cikin riwayarsa. Haka wannan da'ifatun ghalatun, wannan ƙari ne, shi yasa malamai suka yi mata hukunci da shuzuz, cewa lafazi ne shazun, ghalatun kuskure ne. فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء. وأن بيان الدنيا إنجي ابن تيمية شين زي قال بينا مكا حقيقة منين وأنهم أمرنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمة سسيمة الدعاء يكي نفي. وأن بيان الشيء زي فتو مكا أبند وأنهم أمرني يكي نفي ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق بايا دقتكين باب روقان ونمهلوكي ga mahaluki, alladhi ghayruhu afdalu minhu, wanda waninsa shi ne mafificinsa, shi ya fi shi, baya daga cikin wannan. Kada ka ɗauka kamar addu'ar da Umar ne ya nema daga uwaisu, duk da shi ya fi uwaisu, ka ce to wannan addu'a da manzo ya nema daga wajenmu kamar wancan ne, wannan ba babinsu ɗaya ba, wancan babi daban, wannan babi daban. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nema ba, bai buƙaci wani abu na salati a wajenmu ba, irin buƙatuwar sayyidina Umar ga istighfarin wai ba irin wannan bane. An gane ko? Fa inna man la yas'alu an-nas bal la yas'alu illa Allah afdalu mimman yas'alu an-nas, wanda duk ba wanda zai roƙa sai Allah, ba zai nemi wani abu gurin wani sai gurin Allah, babu shakka wannan shine yafi kowa falala sama da wanda zai roƙa wurin mutane. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama sayyidu waladi Adam, Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma shine shugaban ƴaƴan dan Adam, ƴaƴan Adam gaba daya, saboda haka shi da ya cancanci wannan falala. An gane wannan? Wa du'aul gha'ib lil gha'ib a'zamu ijabatan min du'ail hadiri, li'annahu akmalu ikhlasan wa ab'adu 'an ash-shirki, fa kayfa يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه الى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر. وفي الحديث اعظم الدعاء اجابه دعاء غائب لغائب. ما لن يتي دعاء الغائب للغائب الدعاء wanda baya nan wanda baka ganin shi yayi maka addu'a, ko kai addu'a ga wanda ba kwa tare, addu'ar ga'ibi ga ga'ibi, wannan ita ce tafi girma wajen a karbe ta ubangiji ya karba ta, min du'a'il hadiri, fiye da addu'ar wanda zaka kai shi ta shi mun addu'a, ba lalle ne da ikhlasi ba. Manya an zauna sai babba ya ce ai mana addu'a, kai ba lalle addu'a da zai da ikhlasi zai ba, ko kawai ya zo ce ai wa mai girma addu'a, ita addu'a. Amma in ya koma fa shi ya rabu da shi fa shikenan, ba ma zai karasa mishi ba, balle ya masa addu'a, kaga wannan addu'a da wani abu ya sa aka yi ta, ba lalle ne da ikhlasi ba. To shi yasa du'aul gha'ibi lil gha'ibi ta fi karuwa sama addu'ar hadir, ido na ganin ido, imam addu'a sai ka daga hannu, ba lalle da ikhlasi za ka yi ba. An gane ko? Li'annahu, dan shi wanda baka ganin shi baya ganin ka, akmalu ikhlasan, yafi kamala wajen ikhlasi, wa ab'adu 'ani shirki, kuma yafi nesa da shirka, fa kayfa yusbihu du'a'u man yad'u li ghayrihi bila su'alin minhu, ila du'a man yad'u Allah bi su'alihi wa huwa hadir. Tayaya wanda zai yi addu'a yayi maka addu'a ba tare ma da ka neme maka ba, tayaya addu'ar sa za ta zama daidai da addu'ar wanda sai da kace yi min kuma yana zaune gaban ka, kaga ba taba zama daidai ba, wannan baka ma roke shi ba amma yayi maka. Shi yasa ya tabbata a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yace a'zamu du'a du'a ijabatan du'a ghaibin li ghaib, wannan hadisin bai inganta ba. Abu Dawud ya rawaito shi cewa mafi girman addu'a wajen ansawa ita ce addu'ar wanda baya nan daga wanda baya nan. Wa fi sahih Muslim an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya tabbata a cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min rajulin yad'u li akhihi bi zahril ghaib bi da'watin illa wakkala Allahu bihi malakan kullama da'a li akhihi bi da'watin قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. kaga wannan hadisi ya wadatar da wannan, yace anna al makhluqa shi mahluki yaqlubu min al makhluqi ma yaqdiru al makhluqu alayhi, yana neman wani dan uwansa mahluki yayi masa abinda zai iya ne, abinda ba zai iya ba zai neme shi a gurin sa ba. Wal makhluqu qadirun ala du'a illahi wa mas'alati, mahluki kuma na da ikon ya roki Allah yayi addu'a, maluki na da wannan ikon, saboda haka sai ga in yace yamin addu'a ya roki abinda wannan mutum zai iya yi ne, shi yasa ya halatta. Wa mas'alat qadirun ala du'a illahi wa mas'alati fali hadha kana talabu du'a jaizan, saboda haka neman addu'a gurin wani zan halal, kama yalubu minhu li'anata bima yaqdiru alayhi, kamar yadda zai neme shi ya taimaka masa da abinda zai iya, ya taimaka masa da ɗan kuɗi, ya taimaka masa da buhun siminti, ya taimaka masa da kwanon masara, asan zai iya yana da su a gida, saboda haka ya neme shi yayi masa abinda ya san zai iya yi ne. Wal af'al allati yaqdiru alaiha, ya neme shi ya aikata abinda ya san zai iya aikatawa. Fa amma ma la yaqdiru alaihi illa Allah ta'ala, amma abinda ba wanda zai iya yin shi sai Allah, fala yajuzu an yutlaba illa min Allah subhanahu, bai halatta wani ya neme shi gurin wani ba, ba Allah ba. Duk abinda ka san Allah shi kadai zai iya wannan, to bai kamata ka neme shi gurin wani mahaluki ba Allah ba. Ba da lafiya Allah ne kadai zai iya baka lafiya, ko ya ba wani naka lafiya, bai halatta ba ka nemi wani ko mala'ika ko annabi ko wali ko wani salihi ko wani limami ka ce ya ba wa ɗanka lafiya, in kai haka kayi shirka. Haka nan abin nan ija cuta babu wanda zai iya maka sai Allah, haka nan ba da arziki babu wanda zai iya baka arziki sai Allah, don haka in ka nemi arziki gurin wani ba Allah ba, to anan ka dauki haƙin Allah ka ba mu wani. La yaqlubu zalika la min al mala'ikati wala min al anbiya'i wala min ghairihi, don haka ba zai neme wannan ba gurin wani mala'ika ko gurin wani annabi daga cikin annabawan Allah ko gurin wani wasun su. Wala yajuzu an yuqala li ghairi Allah ighfir li, haramun ne mutum ya ce ma wani Allah gafarta mu, kace gafarta mu kana nufin kai masa wani abu yafe mu, kamar yadda mutum yana neman gafara, ba irin wannan ba. Zunubai ne kai ka saba wa Allah, kuma sai ka je gurin wani ka ce gafarta maka, kamar yadda zaka ga kiristoci ana yi a coci fada shi ke gafara, saboda haka ce yayi laifi amma ya je an gafarta masa. Waskinal gaisa, ko ka dubi wani ka ce ya shayar da ku ba bakon ruwa. Wansurna alal qaumil kafirina, ko ka dubi wani ka ce ce ya taimaka mana mu ci nasara akan kafirai. Awhid qulubana, ko ka shiri zukatanmu. Wa nahu zalika, da ire-iren wannan kamar yadda ake nuna a cikin littafan karamomin wasu waliyai cewa suna da makullan zukatan muridan, in sun ga dama suna iya zarewa muridi imani, saboda haka ya kaffa wajen ya dinga darsa inkari a zuciyarsa, koda kuwa ba magana ba, koda a zuciyarsa ya rika jin anya kuwa abu kaza na shehi, ya dinga jin wani sakaikayi in yayi wasa shehi zai soke imanin nashi. ولهذا روى الطبراني في معجمه انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين, فقال الصديق قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق, فجاءوا اليه فقال انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله, وهذا في الاستعانه مثل ذلك. وانا حديثي كما عندما فدا بانغانتا با ابايا وغباتا اتكين شي ام الكتاب دين mun ce kuma wannan hadisi ne da bai inganta ba. Tabarani ne ya rawaito shi a cikin mu'jam dinsa cewa akwai wani
munafiki a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama yana cutar da mu'minai, sai sayyidina Abubakar yace ku tashi mu je mu nemi agajin manzo sallallahu alaihi wasallama akan munafikin nan. Sai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sai yace innahu la yustagathu bi, ba a neman agaji da ni, kadai ana neman agaji da Allah ne. Yace to haka nan ma akan abin da ya shafi isti'ana, gurin Allah kadai ake nema, don cewa Allah yayi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, don haka shi kadai ake neman taimakon sa. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, idan zaka ne roko ka roki Allah, idan zaka nemi taimako ka nema wajen Allah. Hadisin Tabarani mun yi bayani a baya cewa bai inganta ba, hadisi ne da'ifi. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mana gamsuwar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Idan mun gama wannan littafi kuma mun kwararo tafiya, muna dab da gama shi insha Allah, za mu shiga cikin littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan. Shin ya halatta a fitar da aljani ta hanyar yi masa hayaki da sunan ruqya? A ruqya daban, hayaki daban. Ruqya addu'a ce, ka roki Allah ya ba tsari daga wannan aljani din ko daga dukkan wani abu mai cutarwa. Saka ruqya addu'a ce, amma hayaki wannan wani lokaci su ne aljanin su suke buƙatar hayakin, don haka ake musu. Haka wannan baya daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar, fitar da wani aljani da hayaki. Kansa tauhidi gida uku, uluhiyya, rububiyya, asma'u wa sifat. Shin kafin Ibn Taymiyyah akwai wani malami ko malamai da suka fahimci hakan, ko kuma ko kuwa shi ne ya fara fahimtar hakan? To wannan sunaye, misali a ce rububiyya ko uluhiyya ko asma'i wa sifat, dukka shakashe ne domin kawai kusanto da fahimta zuwa ga abubuwan da Allah ya saukar a littafinsa da sunnarsa. Kamar yanda malamai suke cewa, misali farillan alwala, mustahabbai, sunnoni. A cikin hadisai ba za ka ga zo ana bayanin hadisan alwala ba, ka ji an ce maka kaza kaza shine farillai, kaza kaza shine, duk ba hadisin da za ka ga wani. Amma kuma yana nan cikin littafin malamai don kusanto da ilimi. In ka ga dama kana iya sama waɗannan kashe-kashe suna daban, ba wai sunan shi ba wai ibada ba ne, lallai sai ka ce uluhiyyar ko rububiyya, ka ita tauhidul ibada. Tauhidul uluhiyya din shi ne tauhidul ibada, ka ita tauhidul ibada. Rububiyya ka ita tauhidul af'al, ka faɗi sunan da kamar yadda za ka ga a wasu littafai an ce at-tauhid al-ilmi da kuma at-tauhid al-talabi, duk ma'anarsu ɗaya. At-tauhid al-ilmi shi ne wanda ya shafi tauhid na asma'i wa sifat na ubangiji, na tauhidul amali ko at-talabi shi ne abin da ya shafi tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul rububiyya. Kaga sunan ya sha bamban, amma kuma duk ma'ana ɗaya ce. Babu shakka wani abu ne da babu wanda yake kokonto cewa akwai abubuwan da suka shafi sifofin Allah da ayyukansa da kafirai suka yadda. Al-Qur'ani ya gaya mana, wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Haka Al-Qur'ani cike yake da bayanin kafirai sun yadda da rububiyya, sun yadda Allah shi yayi sama, shi yayi ƙasa, shi ya halicce su. Amma abinda ba su yadda da shi ba shine a ce su bautawa Allah shi kadai. Da aka ce a bauta wa Allah shi kadai, su ce to an aje kenan sauran ababen bauta ba za a bauta musu ba? Ajal al alihata ilahan wahid, a ce yanzu ya maida Allah Allah abun bauta ya zama daya? To kaga ashe sun yarda da koyo da wani abu da tauhidi, akwai kuma wanda ba su yarda da shi ba. To wannan da suka yarda shi shine malamai ko Ibn Taymiyyah ko gabaninsa ma akwai nusus na malamai da suka yi rubutu, ina jin kamar Ibn Battah a cikin littafinsa Al-Ibana ya kawo wasu maganganu irin wannan. Akwai littafin Al-Qawlus Sadid na Dr. Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad wanda ya rubuta akan wannan matsala. Saboda shi dan bid'a gani yake, kamar ya ce Ibn Taymiyyah zo da bid'a, ya zai raba tauhidi gida uku? Ibn Taymiyyah ba raba tauhidi gida uku ba, wannan sunaye ne na ilimi, abubuwa da kaza da kaza da kaza da kaza da aka kawo Al-Qur'ani zamu iya ce musu kaza. In ka ga dama ka yadda da sunan da zai basu, in ka ga dama kakka yadda da sunan, wannan sunan ba zai, rashin yadda da sunan ba zai canza hakikar ba. Shi wanda zai yi inkarin sunaye, mun ji kakka yadda da sunan, ka yadda cewa akwai tauhidin da arna sun yadda da shi, cewa akwai ayyukan da Allah yake yi arna sun yadda da shi, cewa Allah shi yake yi, dole zai ce eh, tunda Al-Qur'ani ne ya faɗa.
to ka yadda akwai kuma wani abubuwa na bangaren ibada da arna ba su yadda ba abota Allah shi kare zai ce eh ka yadda Allah yana da sifa sunaye da sifofi zai ce eh to shikenan shine abin da ake magana kai ba su sunan da ka ga dama ka ba su saboda ka ba abin a zagayen tsaye bane ai ta rigima akan sai da yadda da sunan ko ban yadda da sunan ba haqa'iqin ake magana akan su haqa'iqin ake magana akan su an gane ko idan aka yi mutuwa ana tara alaran momi ko mahaddata da sauke alqur'ani a ranar uku gaba mace da niyyar Allah madaukakin sarki ya kai ladan gaba macin to wannan ya halatta ai mun ce duk wani aiki bai yiwa ya zama karbabbe sai da niyya amma wanda zaka dauko shi ayi jinga da shi ina niyya take mai kyau ayi jinga da shi ga iya adadin ma abinda qur'anin ake so a karance duka ko rabi ko sulusi ko izin ya sun za a karance wato sai kun yi dinga kamar yanzu a Masar ma ana lissafi ne da abin nan sumuni duk sumuni yana da kudinsa kuma ya danganta da shi makarancin idan mashahuri ne zai fi tsada idan bai dade da shiga sana'a ba ko ba mashahuri bane shi ba zai tsada ba don haka idan gidan masu wadata ne masu akwai ne saboda haka sai a ce waye kowa shahara a makarantar garin nan shi za a kawo ya yi karatun shi kuma za a ja da shi a wani ma da aka ja da shi a kai an kawo shi ya yi karatun aka ja da shi ya sa kuɗi tsababa a kan kowane izini da zai karanta aka ce gaskiya kuɗin ya yi tsada ya rage ya ce bayan Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ya zan karɓi ɗan kuɗi kaɗan dole sai an bada da yawa kaga shi saka raiwawa mara hankali ba hukaci bai san cewa duk duniya gaba daya a gurin Allah sama nan kalilan bace inda aka bashi duk duniya sama nan kalilan aka bashi in aka kwatanta ta da abin da yake na ayoyin Allah to shi ya zaci cewa wannan kudi da ya fada farashi to an wuce sama nan kalilan din saboda haka zai iya sayarwa haka wannan kaga ba ikhlasi a ciki ka ajiye su ba ka ajiye ba ba su ba haka aikin da bai karbu ba ya za a ce kuma akai ladan shi gurin wani aikin fa bai yiwu ba sai dai zunubin za a kai masa amma ba lada ba saboda haka wannan bai halatta ba naji ka karanto hadisi ka ce mai rauni ne kuma yana cikin sayo muslim ni ban ce haka ba na karanto hadisi na ce mai rauni ne kuma yana cikin sayo muslim wata kalma ce aka yi magana wala yarquna ba hadisin gaba ɗaya ba wani lokaci mutum sai ya je wata magana kuma ba ni nace ba yanzu ni nace ba gashi nan muna karanta ba a cikin abin nan gazo kace nace meye ma'anar wannan hadisin wa an ummi shariki radiyallahu anha qalat inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl al-awzaq wa qala kana yanfuqu ala ibrahim hadisin yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a kashe tsaka saboda lokacin da aka rura wuta za a jefa Annabi Ibrahim a ciki tsaka tana daga cikin wanda suka taimaka wajen rura wutar hadisi ne ingantacce da aka kashe tsaka yana da lada akwai wani dan uwa wanda ba shi da lafiya har azumi ya zo Allah bai ba shi lafiya ba bayan sallah sai ya samu lafiya kwana biyu sai kuma ya rashin lafiyar ta dawo har Allah ya karbi ransa shin za a iya masa azumin watan Ramadana ko ba za a iya yi ba hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari da Muslim man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu wanda duk ya mutu da azumi a kansa waliyin sa sai ya masa azumin amma abinda wata riwaya take nunawa wannan sawmun nazri ne azumin bakanci ba wai azumi na farilla ba wannan mara lafiya lokacin da bai yi azumin ba saboda rashin lafiya ubangiji ne ya dauke masa to man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra da haka ba shi da lafiya ubangiji daman ya dauke masa lai azumin sai in ya samu lafiya ne wannan faralin ya dawo kansa ya samu lafiya kwana biyu rashin lafiya ta dawo kaga wannan bai samu damar ramawa ba don haka ma abin ubangiji ya riga ya dauke masa babu tun ma abin nan amma wancan ba kance yayi alwashi yace saboda haka kaga wannan bashi ya dauka shi yasa aka ce a biya masa
wannan kuma yace meye ma'anar wannan hadisi an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna Umar qala ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama amma ba'du ya ayyuhan nas innahu nazala tahrimul qamri wa hiya min khamsa min al-'inabi wat-tamri wal-'asali wal-hinqati wash-sha'iri wal-khamru ma qamara al-'aql ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا عبد الله بن عمر شيروتو أن حديث سيهني شوى سيدنا عمر أمين برن النبي صلى الله عليه وسلم يا يهربا أتكين تيكي شوى أما بعد باين هكا يكو متاني حرم تنجيا يا سوكا ألوكا تنجيا أنا ينجيا دا أبو بوا قدابيا ana yin giya da inabi da dabino da zuma da sha'ida alkama da sha'iri nau'i ne shi ma na alkama ce lokacin da giya ta sauka a haramcin ta ya sauka da waɗannan abubuwa larabawa suke giya yace wal khamru ma khamara al aql giya kuma duk abin da zai riki ta hankali to giya ne saboda kakku zaci cewa waɗannan su kadai ne giya babu shakka lokacin da aka haramta giya waɗannan su ne ake yin giya da su amma duk abin da zai riki ta hankali ya ta kuɗa hankali ya sa hankali ya gushe to giya ne sannan ya ce abubuwa guda uku na yi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana wani bayani cikakke dangane da su wanda da za mu riƙe mai aiki da shi ya ce aljaddu matsalar kaka a wajen gado da kalala wanda ya mutu baya da furu'a baya da abin nan usul baya da furu'a da kuma abwabun min abwabir riba da wasu babubbuka daga cikin babubbukan riba yace da mun samu cikakken bayani akan wannan wato an samu bayani karara amma usul din abwab din duk akwai su illa iyaka ba a fito karara an yi bayanin kowane abu filla filla ba anan kuma an barwa malamai su ma su yi nasu ijtihadin waɗannan su ne dai tambayoyi suka zo hannu Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.